الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 9 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 1 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya. Jiya, idan ba a manta ba, mun tuke ne a ƙarshen aya ta 22 cikin wannan sura mai albarka, suratul Tauba. Yau za mu tashi farkon aya ta 23. Kafin haka akwai 'yan tambayoyi. Mai tambaya ta farko yana cewa, shin wai akwai tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Ma'ana suna amfani da carbi irin wanda muke ji a lokacin da muke yin tasbihi ko muke hamdala ko muke suba? Shine abin da ya tambaya. A hakikanin gaskiya babu tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Asali shi carbi irin wanda muke sa kwaya-kwaya, musa zare ko na lilo ko wani zare na daban, asalin sa ma ba a wurin musulmi yake ba. Akwai shi a addinin Kiristanci, akwai shi a addinin mutanen Indiya, akwai shi a addinin Yahudanci. Sai waɗansu daga cikin jahilan musulmi suka aro suka kawo cikin musulunci. Amma babu wani dalili na shari'a daga Allah ko manzansa wanda ya nuna kasantuwarsa a cikin musulunci. Abinda ake kidaya da shi su ne 'yan yatsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ɗaya daga cikin matansa tana ƙidaya tasbihi ta hanyar tsakowa da tara a gabanta. Idan ta ce subhanallahi sai ta ɗauko ɗaya, subhanallahi sai ta sake ɗauko ɗaya. Sai manzo Allah ya ce, ba zan nuna miki ba abin da ya fi wannan alkhairi? Ta ce eh. Sai ya ce, ki ƙidaya da yatsunki, li'annahunna mustantaqatun yawmal qiyama. Ki ƙidaya da yatsunki domin yatsu ɗin za a sa su yi magana a ranar tashin kiyama. Kaga wannan shine lokaci mafi dacewa da inda a ce tasbaha tana da asali, to daga rannan za ta samu asali. Da sai annabi ce a'a, ki samu zare na lilo ko wani ulu, sannan kuma ki samu wato ainihin kwaya-kwaya ko na roba ko kuma na itacen aduwa, ki huhuda, ki sa da allura, sai ki sa, sai ki rika kidayawa. Amma manzo Allah sai ce ki kidaya da yatsunki, li'annahunna mustantaqatun yawmal qiyama. Da haka idan mutum ya tashi kidaya tasbihi da hannunsa zai kidaya, ba wata tasbaha ba. Tasbaha dai in dai a musulunci ne ba ta da asali. Sai fa yan arowa akai cikin wani addini ya kawo cikin musulunci, to kuma wannan kaga daban. Wannan ita ce magana da ilimi zai tabbatar. Akwai babban malami Bakar Abdullah Abu Zaid, littafi ya akai mai suna As-Subha, ya kawo tarihin tasbihi gaba ɗaya ma a duniya, su waye suka fara girkiro shi. Allah sa mun gane. Menene abin da zai baka wahala? Indai tasbihi ne wanda annabi ya koyar bai taba wuce 100 ba. Duk abin da ya wuce 100 to ba a yi masa iyaka ba. To kai ko me ya amfanin kai masa iyaka? Duk abin da ya dora akan 100 to an bar maka kofa a buɗe, ba a yi masa iyaka ba. Shi yasa Abdullah dan Mas'ud da ya ga waɗansu suna haka suna kidayawa, yace me ya amfanin sai kun kidaya tasbihin ku? Ku kidaya munanan laifukan ku mana, na ba ku tabbacin kyawawan, ko da ba ku kidaya ba Allah zai tsare muku su. Kyakkyawan aikin da kai, ko ka lissafa ko baka lissafa, mala'ika ya lissafa, ya rubuta, kan haka za a yi maka hisabi. To kai menene amfanin kai ta kidaya? Amfanin ka kidaya cikin abin da shari'a ta yi masa adadi. Ɗan shari'a ta ce a yi abu kaza sau kaza. Yanzu kamar tasbihi da ake bayan sallar farilla, subhanallahi sau 33, alhamdulillahi sau 33, Allahu akbar sau 33, ba 99 ba kenan? Shukran na 100, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, ka cika 100 kenan. Ko subhanallah da alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, kaga dai yare suka 100 kenan. Ko kuma kai 25-5 kamar yadda wata riwaya ta nuna, ko kuma kai 10-10 kamar yadda wata riwaya ta nuna. Da wanda ya 10-10, da wanda ya 25-5, da wanda ya 33-3, duk yayi. Kaga dai dukkanin su ba wanda ya wuce 100. Wanne ne zai gagare ka kidaya da yatsunka idan ka tashi? To amma abin da yasa har kake ganin a bukaci kwayoyin tasbaha, to an shiga bid'a kenan. An baka wani ba an ce sai ka yi so 10,000, to bid'a kenan. kwace 1111, wallahi tallahi bid'a ne, duk wani abin da za a ba ku. Yan bid'a ne suke ba mutane tsoro, gurgurdan tsawon tarfin, gurgurdan yadda zai baka tsoro. To wannan in baka waye ba kai ta fuskar sunna kenan, amma kar ta kawai ta fuskar sunna me yasa tarbi zai baka tsoro? Menene kuda ko ballanta na roman kuda? Shi mai tarbin menene ballanta na tarbi hasa, ballanta na baka tsoro. Amma in ka tsaya akan sunna ka waye, babu yanda za a yi mutun da yana bid'a ya baka tsoro. Allah ganar da mu. Dan haka ƴan uwa ku kidaya da yatsun ku. Dan yatsa za ta yi bayani ranar tashin kiyama, haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin. Wannan yana tambaya dangane da matsayin wanda yake raina mutum saboda yaransa. Wannan al'ada ce cikin al'adun jahiliya. Kuma kaba'ira ce daga cikin kaba'irin dhunub, ka raina mutum dan yaransa. Ban ji ba, yatsun dama. Yatsun dama mutum zai kira ya tsalbaha da su. Raina mutum dan yaransa, wannan al'ada ce cikin al'adun jahiliya. Kuma kaba'ira ce daga cikin kaba'irin dhunub. Dan haka bai halatta ba. Mutane gaba ɗayan su halitta suke na Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Abinda wani ke fin wani mutunci da shi a wajen Allah shine takawa, ba yare ba, ba launin fata ba, ba gida ba, da gida da yare da launin fata da ƙasa duk ba sa tsarkake ka. Abinda zai tsarkake ka shine imaninka da aqidarka ta gari da kyakkyawan aikinka. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Saboda haka ka zargi wani dan yarensa, ka zage shi ka ce ai wani inyamuri ne, ai wani bai rabe ne, ai wani kaza ne. Wannan daga din wanda yake yin haka to bai fahimci addinin musulunci ba. In ya fahimci addinin musulunci ba zai wannan ba. Idan har na ce maka ai wani inyamuri ne, shi ma sai ce ai wani Bahaushe ne. Me bambanci a ciki? Aiwa ne bai rabe ne, sai ce aiwa ne Bahaushe ne, aiwa ne Fulatani ne, sai aiwa ne Kano ne. To sai me kuma? Me bambanci a ciki? Yaruka din wani sikeli kake da shi da zaka ce yare kaza yafi yare kaza? Ba wani sikeli da kake da shi. Yaren da Allah madaukakin sarki ya jifi da annaban kasa shine larabci da ya zanto yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma aka saukar da Alkur'ani da shi. Ko shi kasancewar ka balarabe kai dai baya kai ka aljanna sai in kai imani. Da larabcin mutum tsantsa zai kai shi aljanna, da sa Abu Jahal sune a sahun farko, da sa Abu Lahab sune a sahun farko, ga shi ba Quraishin dangi, ga shi kuma Balarabe, kuma dan Makka garin su Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma aka saukar da aya da ta nuna taɓewarsa, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kaga larabcin su bai masa amfani ba. To da haka Hausarka ba za ta yi maka amfani ba, barbarcinka da fulatancinka da komai ɗinka ba zai maka amfani ba. Abinda zai maka amfani imaninka da aikinka na gani. Saboda haka lalle mu kiyaye kushe mutane saboda yaransu. Wannan al'ada ta cikin al'adun jahiliya, maguzanci ne. Hadisi cikin Muslim ya nuna haka cewa al'amura ne na jahiliya. Wannan yana tambaya cikin harshen Larabci, maganar cewa musulmi su yi tanadi, shin wannan ya shafi kowane irin tanadi? Dama ya shafi kowane irin tanadi. Mana baka nan muka fassara ayar, Ubangiji cewa ya dole hum mastatatun min quwwatin wa min ribat alkhair. Ya shafi kowane irin tanadi, ya shafi kowane irin tanadi. Wannan yana cewa yaushe ake yin alqunut idan ana cikin sallar wutri, kafin ruku'i ko bayan ruku'i? Abinda hadisai suka nuna, al-qunut na cikin sallar shafa'i da wuturi Annabi na yin sa ne kafin ya tafi ruku'i. Amma al-qunut na nawazil, idan wata musiba ta sauka a gari ana yin al-qunut dan Allah ya dauke ta, wannan Annabi na yin sa ne bayan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada. A raka'a ta karshe ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada sai ya karanta al-qunut. Kuma yakan yi a bayyane ko da sallar azhar ce ko la'asar, sahabbai kuma na cewa amin. Amma al-qunut na witri, to shi wannan kafin ruku'i ne Annabi ke yin sa. Kuma ba kullun kulli yake yin sa ba, wata rana yayi, wata rana baya yi, wata rana yayi, wata rana baya yi. Shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce sunna din shine kai ma karka lazance shi kullun kullun, wata rana kai wata rana ka bari. Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara hadisan gaba daya a cikin Irwaul Ghalil fi takhrij ahadith manhaj as-sabil, inda yake magana akan wannan babin. Za a ga hadisan duk ya fitar da su, ya yi magana akan su. wannan yake cewa wane ne mahdi kuma yaushe ne zai bayyana wannan lacca guda kenan. Yaya za a gane idan ya bayyana? Kaji ko lacca guda ce wannan ayi. Mahdi dai ɗaya ne daga cikin zuriya na Ahlul Bait, zuriyar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunan shi zai dace da sunan Annabi, kuma sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifin Annabi. Irin yadda shugaban halitta sunansa Muhammad ibn Abdullah, shi ma mahdi da zai zo a ƙarshen zamani sunansa Muhammad ibn Abdullah. An gane ku? Wato yana daga cikin Ahlul Bait, zuriyar gidan Annabi, kuma al-Alawi ne al-Fatimi kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa. Zuwansa ɗaya ce daga cikin manyan alamomi na tashin kiyama. Kuma idan ba ku manta ba, malamai suna kasa alamomin tashin kiyama kashi biyu: akwai manya, akwai ƙanana. Dukkan alamar da take kafin bayyanar dujjal sunanta ƙaramar alama. Dukkan alamar da za ta biyo bayan bayyanar dujjal sunanta babbar alama. To mahdi zai zo bayan dujjal ya bayyana. Ina fata mun fahimta. Sai mahdi ya zo, sannan kuma sai Annabi Isa ya sauka. Za su yi zamani su uku a lokaci guda, wato da sharru khalqillah da kuma khairu khalqillah a lokaci guda. To hadisai sun nuna haka cikin sunan, kamar sunan na Ibn Majah da sauransu, waɗanda suke nuna tabbatattun hadisai. Kuma kamar yadda na faɗa, zuwansa alama ce ta cikin alamomin tashin kiyama, kuma zai bayyana daga cikin ƙasashen gabas, ba iyakance garin ba. Amma kaga waɗansu daga cikin ƙungiyoyi na musulunci irin Shi'a, su suna da mahadinsu wanda ya sha bamban da manzon Allah ke bayyanawa cikin hadisin nan. Shi tuna an riga an haife shi tun wajen shekara 1000 da ta wuce, yadda suke cewa. To lokacin da aka haife shi, to sai duniya ya kasance a lokacin nan ba ta da datti a cikinta da yawa. To shi ko mai son kawo gyara ne, to sai ya ɓuya, ya shiga cikin wani sirdab. Sirdab shi ne kurfi, wato rami da ake yi a ƙasa, sai a rufe shi sai daidai 'yar ƙofar shiga, wadda a iya shiga ko a fita idan ana so. To ya shiga ciki ya ɓuya a wani gari da ake kira Samirra a ƙasar Iraki. Ba zai fito ba sai ranan da duniya ta cika da ɓarna, sannan ya fito. To a wurin masu wannan aƙidar, da sallar juma'a da jihadi duk bai halatta ba idan an yi, sai ranan da shi mahadin ya fito, sannan za a yi su. Har sallar jam'i ma duk ba dole bace ba, dan ana yi ne bayan imami ma'asumi, shi kuma shine imami ma'asumi tsararre wanda baya zunubi, sai ranan da ya fito. To wannan mahadin su daban, shi an ci kenan. Amma mahadin sunna shine wanda na fara bayyana muku, wanda hadisan manzon Allah suka nuna, yana cikin zuriyar Ahlul Bait, kuma shi ba ma'asumi bane, ba wani dalili na shari'a da yace ma'asumi ne. Salihin bawa ne, adali ne, nagartacce ne nagari, kuma zai zo ya kawo gyara. A wurin masu aqidar waccan ta cewa mahadin suna can a boye, su suna ganin ma daga cikin abin da zai gaggauta fitowar mutane su yawaita barna. Da haka akwai waɗansu daga cikin su suke kira a yawaita barna, dan ko mahadin yayi ma zai fito. Idan aka cika duniyar da barna sai fito, idan ba a cikawa ba zai fito ba. To kaga wannan jahilci ne, ko shakka babu. Wannan dai shine abin da zan iya faɗa kila in mun samu munasabar magana a ƙara bayani akan shi. Me hukuncin wanda suke bambanta malamai su ce wani malamin gwamnati ne, wani malamin Allah ne? To ta yasa ya gane malamin gwamnati ne? Wata alama ce aka gani kila yana kare gwamnati, ko kuma gwamnati ta ɗauke shi aiki, ko menene? Wallahu a'lam. Wani malamin gwamnati ne, wani malamin Allah, me hukuncinsu? Hukuncinsu yana wurin Allah, shi zai musu hukunci gwargwadon yadda ya dace da irin maganganunsu da ayyukansu. Me hukuncin wanda akwai masallaci a bakin kofar gidansu, amma sai ya tsallake shi ya tafi wani wuri nesa don ya je ya sallah? Idan ya tsallake masallacin, don saboda su masu masallacin ba su iya sallah ba, kamar limamin bai iya fatiha ba, ko baya cika ruku'i, ko baya cika sujada, sai ya tsallake wannan masallacin zuwa masallacin da limamin ya iya karatun fatiha, yake cika ruku'i, yake cika sujada, to bai laifi ba. Haka shine daidai. Amma idan limamin ya iya karatun Qur'ani, ya iya ruku'i, ya iya sujada, amma shine yake tuhumar aqidarsa dan bai dace da aqidarsa ba, to wannan abin da ya sunan shi bid'a, ba addini ba. Dan baka cewa baka bin mutum sai in yana bin wata aqida taka ta kai kadai. Yanzu koda ahlus sunna, waɗanda suka sha bamban da 'yan bid'a, da suke yin bid'o'i a aqidar ahlus sunna ba sa haramta wa ahlus sunna yin sallah a bayan mai bid'a, amma abinda suke nuna fifikon sallah shine a bayan wanda yake bin sunnar annabi. Amma mutum mai bid'a ko fasiki idan ka bi shi sallah, duk malamai sun yi da sallar ka ta yi, waɗanda suka saba akan wannan sune khawari, su kuma sun tafi ne akan asalin su na kafirta wanda yake murtakibul kabira cewa kafiri ne, wanda ya sha giya su ce kafiri, wanda ya zina su ce kafiri, wanda ya kaza kafiri, to tunda kafiri ne su ba za su bi sallah ba. Da haka Imam al-Bukhari ya kulla babi cikin ingantaccen lissafin sa, babin da yake magana akan imamatul fasik da kuma al-maftun. Al-maftun shine dan bid'a. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya wayyata magana a cikin littafin sa dangane da bayyana halaccin bin mai bid'a sallah. Idan an ce ja'iz abinda ka iya yi ka iya kin yi, amma idan ka ce ba za a bi shi ba ka haramta ki, amma ni ban haramta ba, amma ina bin ahlus sunna sallah ba laifi ne ba ke, amma in haramta cewa in ka bi dan bid'a sallar ba ta yi ba, to wannan ka gana kawo addini kenan sabo. Me ya nuna in ka bi dan bid'a sallar ba ta yi ba? To ballantana wani wanda yake ahlus sunna ne, amma kai ka saba malamin sa kan fatawa, shikenan sai kafirta ka ya kuma dauka kuma in an bi ka sallah kuma ba ta yi ba. To kaga wannan fatawa ce da ba zai iya ciro daga cikin Qur'ani ba ko hadisi, sai dai daga cikin aljihunsa, amma a Qur'ani ko hadisi dai kan bata da mahalli. Allah sa mun gane. To sai wani wanda yake tambaya akan hadisin da ake cewa idan ka ga mutum yana aikata alkhairi jama'a suna yabansa, manzon Allah ya ce tilka ajilu bushral mu'min. Eh, wannan hadisi ne, manzo Allah ya nuna haka, yana daga cikin bushara ta gaggawa da mummuni zai samu ya aikata aikin alkhairi mutane kuma su yabe shi akai, ba shi yayi aikin da nufin su yabe shi ba, su ne suka ga dacewar aikin suka yabe shi, amma ba shi ya nemi haka ba. Wannan bushara ce kyakkyawa kamar yadda manzo Allah bayyana cikin hadisi. Kamar yadda na faɗa, mun tsaya a ƙarshen aya ta 22, haka ne ko? Za mu tashi aya ta 23. A jiya Ubangiji Ta'ala ya kaddara min in kalli farkon tafsirin in ga mai muka yi jiya ta hanyar gidan talabijin na BRTV. To sai na hango wani kuskure da na yi, da na tsaya ina kallo na tabbatar kuskure ne, amma lokacin da na yi shi ban san na yi kuskuren ba. Wajen danganta kira'a ta Ibn Wardan, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Wannan ita ce kira'atul jumhur. Akwai kuma kira'a ta riwayar Ibn Wardan daga Abu Ja'far Yazid ibn al-Qaqa' al-Madani, ita ce aja'altum, an gane ko, suqatal haji wa amaratal masjidil haram, suqatal haji wa amaratal masjidil haram. Sai na ji baki na ce suqiyatul haji, wannan kuskure ne, suqiya kuskure ne, amma je da naga dai a talabijin na fara ga cewa kuskure ne. Yadda kira'ar take, aja'altum suqatal haji wa amaratal masjidil haram, kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wallahu la yahdi al-qawma zalimin. Suqa sai zanto jam'i ne na as-saqi, kamar da ake cewa at-tughatu jam'i ne na as-saqi, al-qudatu jam'i ne na al-qadi. To haka as-suqatu as-saqi, an gane ko? Amara ko mun ce jam'i ne na me? Amir, kamar zalama zalim, kataba katib, ila akhirih. To wannan yana daga cikin amanar ilimi, idan ka gano kuskurenka ko tuntuban harshenka dole ka yi wa mutane bayani dan kai ka kubuta a wajen Allah. Ka sani na tafiya, wanda ya ji na je ya ji na yau, to ya san an samu gyara kenan, an samu nasir wal mansukh. Ina nufin wannan wajibi ne, amana ce ta ilimi, idan ka yi kuskure ka faɗa, kuma wannan baya rage maka mutunci. Eh, ko ba haka ba? To madalla, aya ta gaba mai Allah ce.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka ne dangane da waɗanda suke musulunta a Makka, suna son su yi hijira su tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma son ƴaƴansu da dangi sai ya hana su yin wannan hijira. Duk lokacin da suka yunkura kaman za su tafi, sai matarsu ta fashe musu da kuka, ko ɗa ya fashe da kuka, ko iyayensu su fashe musu da kuka cewa yaya za ku tafi ku bar mu. Su kuma sai su gwammace gara su zauna da iyalansu, iyayensu, ƴaƴansu, matansu a kan su tafi hijira wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa sai wannan aya ta sauka don nuna zargi ga masu irin wannan. Ubangiji ta'ala ce, ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, la tattakhizu aba'akum, kada ku riƙi iyayenku maza, domin lafazin al'aba jam'i ne na al'abu, wato uba kenan guda ɗaya, aba iyaye maza, wa ikhwanakum, kada ku riƙi ƴan uwanku jam'i ne na al'akhu, ɗan uwa guda ɗaya, wa ko ƙani, uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuma uba ɗaya kaɗai, ko kuma uwa ɗaya kaɗai, duk dai sunansa akhun in suna da yawa ikhwan. La tattakhudhu aba'akum wa ikhwanakum awliya, kada ku riki iyayenku da kuma ƴan uwanku awliya a matsayin masoya, a matsayin waɗanda za ku jibinci lamarinsu, ku biye musu, in istahabbul kufra alal iman, idan sun fifita kafirci bisa ga imani. Lafazin istahabba, sin din da ta din da ke cikin nan gurin, wato an kawo ta ne don ta tabbatar da sifa, ba don ta nuna neman abu ba, domin ga ka'ida akan yi amfani da sin da ta don nuna neman abu, kamar gafara sai a ce istaghfara, kaga ya nemi gafara kenan, kamar kharaja a ce istakhraja, wato ya nemi a fito kenan, ko ya nemi fitowar abu, an gane ko? Anan kamar kataba a ce istaktaba, ya nemi a rubuta kenan. To anan gurin ahabba istahabba, anan gurin inistahabbul kufra al istihbab, anan gurin shine wato fifitawa, istahabbul kufra alal iman, abin nufi ikhtarul kufra alal iman, sun zabi kafirci kan imani, ko asarul kufra alal iman, daga al isar sun fifita kafirci akan imani. Fa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda fa akhadathum sa'iqatul azab alhuni bima kanu yaksubun, ma'ana istahabbu al'ama 'ala alhuda, atharu al'ama 'ala alhuda, kad ku rike su a matsayin majibunta lamarinku idan sun fifita sun zabi kafirci kan imani. Wa man yatawallahum minkum, cikin ku dukkan wanda ya jibinci lamarinsu, su iyaye ko ƴan uwa da su suka yi saura cikin musulunci a cikin kafirci, ba su fito ba daga kafirci, ba su shiga ba imani, kai kayi imani amma ka fifita abinda suke so akan abinda Allah da manzo ke so, to anan gurin duk wanda ya haka, fa ulaika humuz zalimun, lalle sun zama cikin azalimai. Wato kenan ya zalunci kansa, ya biye wa iyayensa, ya biye wa danginsa, ya ke hijira, a madadin ya yi hijira ya je wajen Annabi ya taimaki musulunci, sai ya fifita gare ya zauna a garin kafirci tare da iyayensa, tare da danginsa. To kaga wannan shine abinda Ubangiji ta'ala ya haramtawa mummunai da suka samu kansu a cikin irin wannan yanayi. Aya ta gaba,
un in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
Ubangiji ce, kul ka ce da su, in kana aba'ukum, idan iyayenku sun kasance, wa abna'ukum da kuma ƴaƴanku jam'i ne na ibn, wa ikhwanukum da kuma danginku wa azwajukum da kuma matayanku wa asiratukum da yan uwa. Lafazin ikhwan wato yayye da kanne, amma asira ragowar dangi, sawa'un na bangaren uwa ko na bangaren uba. Akan ce asira ana nufin dangi. Idan an tashi jam'in sa akan ce asira, wanda da wannan kira'ar Abubakar ibn Ayyash ta zo, wato kenan yana karanta wa asiratukum da isbatul alif. Waɗansu sukan yi inkarin wannan lugha su ce akan yi jam'in asira ne akan asha'ir, amma ana yin jam'in sa akan asha'ir, ana yin jam'in sa akan asira dangi. Idan iyayenku, ƴaƴanku, ƴan uwanku wato yayye da kanne, matanku wa asiratukum da sauran ragowar dangi, wa amwalu na kisa rabtumuha da dukiyoyi waɗanda kuka tara su, wa tijaratun takhshawna kasadaha da wata hada-hadar kasuwancin da kuke jin tsoron karyewarta, wa masakinu tardawnaha da waɗansu gidaje da kuke yarda da su, kai wani ƙanƙareren gida da ka natsu da shi yana cikin ranka. Idan dukkan waɗannan abubuwa suka kasance a habba ilaikum minallahi wa rasulihi, su ne mafi ƙaunatuwa a wurinku sama da Allah da manzansa, wa jihadin fi sabilihi da yin jihadi don yaɗa kalmarsa, fatarabbasu, to ku jira. Lafazin fatarabbasu dinnan amrun ne bi ma'anar tahdid, umarni ne, amma ma'anarsa shi ne firgitaswa, razanaswa. Ku saurara ku gani, ku ga abin da zai biyo baya, shi ne ma'anar fatarabbasu. Tarabbas biha raibal manuni la'allaha tutallaqu yawman aw yamutu khaliluha, tarabbasu ma'ana intaziru, ku jira ku ga abin da zai biyo baya, hatta ya'ti Allah bi amri, har ubangiji ta'ala ya kawo al'amarinsa. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin, ubangiji ta'ala baya shiryar da mutanen da suke fasikai, baya shiryar da mutanen da suke kafirai. Abin nufi dai waɗannan al'amura guda takwas, iyaye, ƴaƴa, yayye da kanne, mata, ragowar dangi, dukiya, hada-hadar kasuwanci, gidaje da ake zaune, ba ababe guda takwas ba. A ɗabi'ar ɗan adam yana son waɗannan a ɗabi'ance. Wannan ɗan adam ɗin ɗan binne ne ko ɗan ƙauye, musulmi ne ko wanda ba musulmi ba, lallai yana son waɗannan ababen. Allah ya ɗabi'antar da mu a kan mu so su. Don haka dan mun so iyayenmu, ƴaƴanmu, ƴan uwanmu, matanmu, da ragowar dangi, da dukiya, da hada-hadar kasuwanci, da gidajen da muke zaune, ba mu zama abin zargi ba a shari'ance. Amma yaushe ne za mu zama abin zargi a shari'ance? Idan mun so su sama da san Allah, idan mun so su sama da san manzon Allah. Dan da yace in kana aba'ukum, kaga kana ga aba'u wanda shine ismu kana, da abuna'u, da ikhwanu, da azwaju, har yazuwa wa masakinu, dukkan su ma'tufun ala ismu kana. Sai zanto ahabba shine khabaru kana din. Idan waɗannan suka zanto su ne mafi ƙaunatuwa a wurinku sama da Allah da manzansa, sama da yaƙi dan yada kalmar Allah, fatarabbasu, lokacin ne kuka zama abin zargi kenan. Amma dan mutum ya so matarsa, dan mutum ya so ɗansa, dan mutum ya so gida, dan mutum ya so rumfarsa ta kasuwa, a da hadar kasuwancinsa, bai zama abin zargi ba a shari'ance. Zai zama abin zargi in ya fifita waɗannan a kan Allah, ya fifita su a kan manzan Allah, ya fifita su a kan cigaban musulunci. Ya gwammace gara kasuwancinsa ya ci gaba, shi kaɗai da musulunci ya ci gaba. Ga wani abu wanda ke nuna tabbatar musulunci amma zai samu cikas a harkar kasuwarsa, ga wani abu wanda ke nuna samun riba a kasuwa amma zai kawo cikas ga musulunci. Mummuni na gari sai ya zaɓi abin da zai jawo cigaban musulunci, ko da zai haifar da cikas a harkarsa ta kasuwa, a harkarsa ta aiki, a harkarsa ta wani abu. Wanda ba mummuni ba sai ya fifita abin da zai samu na duniya akan imani, akan musulunci. Ina fatan kun fahimta. Wannan shine ke zama abin zargi, amma san su kadai baya zama abin zargi. Malamai suka ce ababai ne guda takwas, amma ka'idun kullasu cikin ababai guda hudu, domin da aba'ukum, da abuna'ukum, da ikhwanukum, da azwajukum, da ashiratukum, duk abu guda ɗaya ne, wato wannan karaba ce, dukkan su qurba ne, ko dai karabatun nasab, ko kuma karabatun zawaj, kusanci imma na dangantaka ta jini, ko kuma kusanci na me, na auratayya, dukkan su abu ɗaya ne, dangantaka ne. Sai kuma amwal na cin gashin kanta, tijaratun takshawna kasadaha na cin gashin kanta, masakinu tardawnaha suna cin gashin kansu. Kaga ababe ne guda hudu, takwas ne in an bi da su fillafilla, amma hudu ne a dunkule. Waɗannan ababai lalle a ɗabi'a ɗan adam na san su, amma lalle yayi sannu sannu wajen san su, kar su zame masa fitina. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, ya kuma inna ma amwalukum wa auladukum fitna wa alamu anna ma amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha indahu ajrun azim, da dukiya da yaya da mata da dangi duk suka iya zamewa mutum fitina in sun hana shi bin Allah. Mato kenan sun zamewa mutum fitina, sun sa ya kaucewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ce fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi alqawm alfasikin, ubangiji baya shiryar da waɗanda suke fasikai. Akwai kuma wallahu la yahdi alqawm alzalimin, ubangiji ta'ala baya shiryar da waɗanda suke azzalimai. Aya ta 19 da muka karanta jiya, to waɗannan ayoyi da irin su la yahdi alqawm alzalimina, la yahdi alqawm alfasikina, baya shiryar da azzalimai, baya shiryar da fasikai, menene hakikanin ma'anar su? Domin idan mutum yayi tsaye tadabburi zai samu wata tambaya da yake bukatar amsar ta. Allah baya shiryar da fasikai, ko mun sha gani sai fasiki ya zo tuba. Allah ya shirye da shi, ko mun shirye da shi ba. Allah baya shirye da azzalimi, mun sha gani sai wani wanda ba musulmi ba a da yana cikin zaluncin sa da kafirci, sai kuma ya zo furta kalmar shahada da musulunta. Allah ya shirye da shi, ko mun shirye da shi ba. To me ne ma'anar wallahu la yahdi alqawmal fasikin, wallahu la yahdi alqawmal zalimin? Bayan a ganin idan muna ganin fasikin da ya tuba, a ganin idan muna ganin ba yahudi ko kristan da ya zo karbi kalmar shahada ya shiga addinin musulunci, kuma mun yadda musuluncin sa yayi, gashi ko Allah ya ce baya shirye da su? To shine sai malamai suka ce duk inda kaga wallahu la yahdi alqawm alfasiqin ko wallahu la yahdi alqawm alzalimin amun urida bihi alkhusus, lafazi ne am, amma ana nufin wasu ke bantattu da shi. Ba dukkan fasiki bane Allah baya shirye su, yana shirye da wasu. Ba dukkan kafirai da azzalimai bane baya shiryarwa, yakan shiryar da wasu cikin su zo su shiga musulunci. A ce akwai waɗansu ke bantattun fasikan da ubangiji ta'ala ya sani a cikin ilimin sa na gaibu ba za su shiryu ba, to wannan irin su Allah yake nufi da wannan aya. To amfanin faɗin ta ga kowa da kowa, dan ka tsorata in tsorata in rika jin karfa ko ina cikin waɗancan, to sai in yi maza in tuba, kaga na fita kenan. Amma a asalin ayar ammun urida bihil khusus, ina fata an fahimta, wato akwai ire-iren kafiran da Allah ya ce kwata kwata ba za su yi imani ba. Innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alim. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. To kaga waɗannan waɗanda suke bantattun kafare ne da suke cikin ilimin Allah na gaibu cewa ba za su yi imani ba. To irin sa ne ake cewa wallahu la yahdi alqawmal zalimin, wallahu la yahdi alqawmal fasikin, da ire-iren waɗannan ayoyi. Amma ba kowane azzalimi ba, domin cikin waɗansu azzaliman sukan tuba, waɗansu fasikan sukan tuba. Allah ba mu ikon tuba daga kurakuran mu. Aya ta gaba Allah ta yi
قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
Waɗannan ayoyi suna magana ne akan yakin Hunain. Shi lafazin Hunain ɗin wadi ne, wato wani fili ne tsakanin dutse da dutse. Wannan fili yana kan hanyar Ta'if idan ka bar Makka, akan hanyar ka ta zuwa Ta'if. To kuma Ta'if tana kudancin garin Makka, ko kuma ka ce kudu maso kaza, tana dai kudancin garin Makka. Sannan kuma Ta'if tsakaninta da Makka kilomita 200 ne da ƴan kaɗan. Saboda haka wani wadi da ke wannan wurin shi ne ake kira da suna Hunain. Waɗansu daga cikin malaman lugha suna mu'amalantar wannan kalma a matsayin mamnu'un min as-sarf, wato kenan ba sa yi mata tanwini, waɗansu kuma suna yi mata tanwini. Alkur'ani ya zaɓi yaran da ake wa Hunayni tanwini ya sauka da shi. Laqad nasarakum Allahu fi mawatin kaseera wa yawma Hunaynin, an yi tanwini, iz a'jabatkum kasratukum. To wannan yaki na Hunayni a tarihance an yi shi ne bayan fatahu Makka. Fatahu Makka an yi shi a cikin watan Ramadan, bayan an bude Makka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi shekaru yayi kwana 11 har 19 a cikin garin Makka. Mutane suna ta musulunta, yana kuma jaddada rukunan tauhidi a Makka tunda tare da a hannun masu shirka. Ya kamata a tsarkake dakin Allah gaba daya daga dukkan wani burbushi na shirka da magwazanci, ya koma tauhidi tsantsa, fa'budillaha mukhlishan lahuddin din kenan. Kwana 19, a cikin waɗannan kwanaki 19 duk manzon Allah yana yin kasaru tunda shi matafiyi ne, bai dauki kansa a matsayin dan Makka ba, duk da a Makka haka haife shi, amma yanzu tunda ya koma Madina da zama, in ya zo wani abu Makka, in ya zo wani abu Makka, ya zama matafiyi kenan. Hukuncin matafiyi ne ke da shi a garin zai rinka yin kasaru. A ƙarshen watan Ramadan, kwana 2 ƙarshe, kamar yadda waɗansu malaman sirri suka ce, waɗansu suka ce a'a an shiga Shawwal kwana 6, to sai manzon Allah ya haɗa runduna wadda ta tafi Hunayn, dan saboda a je ai wannan yaki da kabilun Larabawa guda biyu waɗanda suka fi kowa kan garewa a zamaninsu, su ne kabilar Saqif da kabilar Hawazin. Hawazin da Saqif, lokacin da suka ji annabi ya yi shela zai zo fatahu Makka, su sun yi tsammanin su zai yaƙa, don haka sai suka haɗa rundunar yaƙi da zaratan sojoji wajen mutum 20,000, suna jiran annabi ya zo. To su kuma zama ba wajen su zai zo ba, ana maganar Ummul Qurawa yake maganar wani wuri ko daban. Ga Makka tukuna ba bude ta ba, idan an bude Makka ai kowa zai bi, amma dan ka je ka bude wani wuri ma baka zo Makka ba, mai kai kenan. Saboda haka manzo Allah sai din faru Makka, cikin ikon Allah, Allah ya bashi nasara ya bude Makka. To daga nan gurin nan sai ya ce to shikenan, kuma a je a yaki waɗancan. Ya fara haɗa rundunar yaki a bayan gari tun a ƙarshen watan Ramadan kafin ƙaramar sallah, sannan kuma aka cika rundunar ta cika bayan sallah da kwana 4 ko kwana 5. Sannan manzon Allah ya leƙa da ya tura da ƴan leƙen asirin ƙasa su je su leƙo masa su, wanda za su canja kama su shiga cikin sojojin abokanan adawa, su ga me suke ci, me suke sha, wani irin makamai suke da su, menene tactics din yakin. Gaba ɗaya sai da manzon Allah ya samu wannan intelligence report din gaba ɗaya ya tara kafin a tafi. Duk wannan yana cikin wa'idu lahum, tunda an faɗa masa wannan tunda aka kammala yakin Badar, cewa kar ka ga yakin Badar ka ci nasara ka ɗauka a tsarin da ka tafi Badar, a wannan tsarin za ka tafi sauran yaƙoƙi, a dole sai ka yi istidadi. Don haka yana daga cikin dabarar yaƙi ka san shi sojojin abokanan adawa su nawa ne, wani irin makami suke da su, me dabarunsu, yaushe suke bacci, yaushe suke tashi, don kai ka yi timing mai kyau, ka yi tawqit almunafiq, sanya lokacin da ya dace na kai hajji. Duk manzo Allah ya tara duk bayanan da ake bukata, kuma baya sanar da kowa sai waɗanda suka kamata ya sanar, sauran mutane sai dai a musu umarni su bi, amma ba komai za su ji ba. To wannan shine yakin Hunayn, kaga shekara ta 8 kenan bayan hijira, dan daga bayan fatahu Makka ne kai tsaye aka tafi wato ainihin yakin Hunayn kenan. Ina fatan kuna fahimta. To lokacin da aka fita, dama manzon Allah ya zo da sojoji 10,000 ne daga Madina, da aka zo Makka sai aka ƙara samun 2,000, sai zanto sojan yaƙi 10,012. Waɗansu littattafan sirri ma suka ce a'a sojan yaƙin annabi sun kai 10,014. Aka fita aka tafi, su kuma can waɗancan kafiran sun shugabantar da Malik ibn Nasr a matsayin shi ne shugabansu, da yake ƙabilu ne daban-daban suka yi ƙawance. To akwai ƙabilar da take ƙarƙashin shugabancin Durayd ibn Simma, wani ƙwararren mayaƙi tun lokacin jahiliya. To amma ya riga ya tsufa da yawa, ya ga Malik ibn Nasr yadda ya haɗa sojojinsa, fitowa da aka yi aka sa sojoji a gaba, daga nan sai mata a bayan su, sai yara a bayan su, sai mata a baya, sai dukiyoyinsu wato tumaki da awaki da raƙuma. Yace wannan dabarar yakin da kai ba ta da amfani, wai shi a ganinsa tunda an sa mata da yara a baya sojoji na gaba, to ba yanda za a yi soje guda a wajen yaƙi ya bar matarsa ko wajen ɗansa. Yana ganin in suka wayoyo suka ga matansu da ƴaƴansu, to za su ƙara jajircewa, sai da duk abin da zai faru ya faru. Durayd ibn Simma ya ce da shi, shirme kake yi?
mutumin da ya riga ya firgita kura yaki sai ya kura ba abin da ke hana shi gudu ko uwa ko uba ko ɗa ko mace sai ya kai labari guduwa zai yi ba zai tsaya ba dan haka gara ka mayar da mata da yara gida sai da an ci nasara akan ka kai kadai aka ci nasara akan ka ƴaƴa da yara dai suna gida lafiya idan kuma ka ci nasara kuma zaka dawo musu gida lafiya Malik ibn Nasr yace sam shi wannan dabarar da yakin haka ya taho da ita yaro ne matashi dan shekara 30 Dred ibn Sumah kuma na da shekaru 100 a duniya yace wallahi ina jin kanshin cewa an ci nasara akan ku na haka bazan saurare ku ba ya kwashe sojojin su shi ya koma yace shirme kake ba za mu bi kawai ha kawai muna da hankalin mu zo mu bi wani yaro dan tsugulutu bai giggiwa ya kai mu ya baro da shekarun mu da hankalin mu mun san abin da muke kawai musallama mu zanto tabi'ai ba za mu yi wannan ba shi juya ya tafi sa shi kuma ya kara kan garewa ya tsaya cewa lalle lalle sai sun ci nasara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taho da shi da sahabbai akwai sauran almu'allafati qulubuhum da aka taho da su sojoji 12,000 zuwa 14,000 manzon Allah ya kara aran waɗansu makaman yaki a nan cikin makka wajen waɗansu ya azsulke ɗaiɗai har guda 100 daga wajen wato ainihin Safwan ibn Umayya wanda lokacin ma bai musulunta bai na cikin almu'allafati qulubuhum ya al waɗansu kayan fada din duk aka taho aka tafi to wannan shine abinda Allah ke bada labarin shi anan a dunkule wannan abin da na faɗa muku kawai dan ya ba mu haske kafin mu shiga ayar sai wani hadisi ɗaya da zan karanta cikin sahih muslim amma mu samu fillafillar yakin gaba ɗaya sai dai mu koma littafin sira mu kuma yanzu tafsiri muke ba sira muke ba ubangiji yace laqad nasarakumullahu fi mawatin katira Allah ya taimake ku a wurare daban-daban mawatin jam'i ne na mawtin mawtin shine dukkan wani fage da aka yi gumurzo aka yi yaki kamar Badar mawtin min al-mawatin Uhud mawtin min al-mawatin Tabuka mawtin min al-mawatin ko ina a yi kiransa mawtin Allah ya ce Allah ya taimake ku a waɗansu wurare da yawa amma wa yawma Hunainin ranar yakin Hunaini kuwa iz a'jabatkum kasratukum yayin da yawan ku ya burge ku falam tughni ankum shay'a yawan naku bai amfana da ku komai ba wato lokacin da sahabbai suka fito suka gansu da suna 10,000 sun zama 12,000 sai suke cewa ai ba yin da za a yi in dai dan yawa ake yin yaki yau ba yin da za a ci galaba akan mu kaga sai suka rutsu da yawan su shine Allah ke cewa lokacin da yawan ku ya burge ku kuka duba ku ga kuna da yawa to bai amfana da ku komai ba wa daqat alaikum al-ardu bima rahabat kasa ta yi muku kunci duk da yalwata da fadinta thumma wallaytu mudbirin sannan kuka juya baya a guje thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih sannan Allah ya saukar da natsuwarsa akan manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala almu'minin da kuma kan waɗansu daga cikin mummunai wa anzala junudan lam tarauha ya saukar da wata runduna da ba kwa ganinta wa azaba allazina kafaru yayi azaba ga waɗanda suka kafirce wa zalika jazaul kafirin wa zalika abintan da aka ambata jazaul kafirin shine sakamakon kafirai yadda hadisi yake ce cikin sahih muslim ibn shahab yake cewa haddathani ibn abbas ibn abd al-muttalib qala abbas yace babansa abbas yace shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yawm hunaini na halarci yakin hunaini tare da manzon Allah tsira da mun ci tabbata gare shi fa lazimtu ana wa abu sufyan ibn al-harith ibn abd al-muttalib رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه عباس يتي دني دا ابو سفيان شغبل دنا كفري اي كان اوروبا عباس يا مسلمتا ني دا ابو سفيان سي مكا لزنتي منزان الله من كي مو ربو دشي منا غادن سا انجي عباس ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم على بغله له بيضاء منزان الله ينا كان وتا الفدرا فرا مثلا تفسك التاريخي سكه تي wannan nanu jarantar annabi yana da daman ya haura kumi ko doki me yasa ya hawa alfadari saboda ba ya je filin bane da niyyar gudu wanda je fili da niyyar ya gudu shi zai hawa doki ko rakumi shi ya je da nufin ayi gumurzu tsakanin shi da kafirai da haka bai je da niyyar gudu ba kuma alfadaran mace ba ma alfadaran namiji ba kaga ba za ta yi hanzari ba za ta yi gudu ba idan kana son gudu ba za ta iya kai ka gacci ba wannan shine hikimar dan annabi ba da kwarin gwiwa domin bayan an sato masa bayanai na sirri na kafirai duk an faɗa masa an yi laƙen asiri an faɗa masa da kansa yake cewa lalle gobe muna da ganima saboda yana ganin tunda ya san tsarin su shi ya riga ya tattasin yakin da zai ci nasara a kansu yace lalle gobe muna da ganima sallallahu alaihi wasallam yace muna tare da shi wannan tagowa da yake kai a hada halahu farwa ibn nufasa al-juzami wani mutum mai wannan suna ya bashi ita kyauta. Falan maltakal muslimuna wal kuffar, yayin da kafirai suka hadu da mummunai, wallal muslimuna mudbirina, musulmai sai suka juya a guje da baya. Fatafika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarkudu baghlatahu qibal al kuffari, manzo Allah kuma sai ya ci gaba da zaburar da dabbar da yake kai ta fuskanci inda kafirai suke, ba inda mummunai suke guduwa ba, sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan ke nuna jaruntarsa, cewa ya kasance ashja'un nas, yafi kowa jarunta cikin jarumai. Yadda abin yake, tunda wuri ne fili tsakanin dutse da dutse, akwai duwatsu a tsakiya, ga fili da za ku zo ku ci. Malik ibn Nasr sai ya shirya sojojinsa, duk suka buya a cikin duwatsu, yace kada a fara kai farmaki sai bayan an tabbatar gaba ɗayan mummune sun taru a wannan filin, kowa ya gama shigowa. To kawai sai su ji ana musu ruwan mashi ta dama, ta hagu, ta gaba, ta baya. Sannan bayan an yi ruwan mashi na waɗansu mintuna, sannan duk ku zare takobi, kowa takobinsu na walƙiya, ku nufo kansu gaba ɗaya. To abinda suka yi wa mummune kenan. Daidai lokacin da sun gama shiga cikin filin, kawai sai suka ji ana ta ruwan mashi, kuma ba sa ganin daga ina ake harbin su. Ga mashi, ga kibiya, ta ko'ina a cillo mashi nan, a harbo kibiya ta nan gurin. Sannan kawai sai suka ga mutane gaba ɗaya ta ko'ina sun ɗaga takobi sun yo kansu. Wannan ta sa waɗansu sai suka tsorata. Waɗanda suka karanta fiqhun sira ɗin suka ce waɗanda suka jawo aka gudu aslan su ne sababbin musuluncin da aka taho da su daga Makka mutum 2000, don sun wuce gaba, su ba su saba yaƙi irin wannan ba. Da sai ga wannan sai suka juya baya. To kaga na baya, kaga ɗan uwanka ya dawo, kai ma sai kai me? Yanzu idan wani ya tashi ana cikin taro ya fita a guje, kai ba sai ka tambaye shi, kai ma sai ka fita a guje. Sai in kai gaba, in dai kai ba jarumin jarumai bane, sai kai gaba sai ka tambaya wai me yi, ka tambaya mana a can gurin me yi kafin ka tafi. Amma to haka ɗabi'ar mutane take. Da haka su ne suka fara guduwa, sai sauran suka gudu. Sawa'un dai wane ne ya fara gudu, wane ne ya fara guduwa, wane ne ba, wane ne ba, duk dai sun gudu. An yi ijma'i gaba ɗayan waɗannan sojoji sun gudu. Littattafai na sira sun yi magana ta kasu kashi biyu. Wata magana ta ce sai adadin mutum 10 zuwa 11 ne kawai suka zarge tare da annabi. Wata riwayar ta ce a'a, mutum 80 ne zuwa 100 a cikin mutum 12,000. Mutum 80 zuwa 100 su kaɗai suka yi ragowa tare da annabi, amma duk sauran sun gudu. Me ya kawo haka? A ajabatkum kasratukum, lokacin da kuka yi takama da yawanku ba da ƙarfin Ubangiji ba. Falam tuguni ankum shay'an, yawan bai amfana da ku komai ba. Wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat, kasa da abinda ta da fadinta da komai, amma sai muku kunci. Thumma wallaytum mudbirin, kuka juya baya a guje. Shine Abbas ce fatafika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yarkudu baghdatahu qibal al-kuffari, manzo Allah yana tazabarar da taguwarsa inda kafirai suke. Qala Abbas, Abbas ce wa ana akhudhu bilijami baghlati rasulillah akuffaha iradata an la tusri, na rike lizamun wannan taguwa ta annabi. Annabi na zabarar da ita ce sauri ta nufi inda kafirai suke, ni kuma ina rike ta, ina jin tsoron kare shi ga tsakiyar kafirai shi kadai. Abbas yana rike annabi, annabi na cewa sai an yi gaba, sallallahu alaihi wasallam. Kaga wato komandancin yaki na manzon Allah ya samu banda komandoji ne, yanzu nan suna barci, suna shan lemo, suna shan AC, amma ƙananan sojoji suna can suna fuskantar matsala su kadai. Manzon Allah yana gaba. Wa Abu Sufyan akhidhun bi rikabi rasulillah, Abu Sufyan kuma ya rike inda manzo Allah ke dora kafafunsa akan wannan dabba da yake haye. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ce ayi Abbas, ya kai Abbas, nadi ashab as-samura, kirayi waɗanda suka yi mun mubay'a mana ta hata shajara. Domin samura ita ce wato ainihin gatanin da suna magariya, waɗanda suka yi wa annabi mubay'a karkashin magariya, ina suke yau? Waɗanda Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim, ita kirawo su ya suka gudu kuma yau, a da can sun yi mubay'a.
Na'am.
Fa qala Abbas, sai yace bi a'la sautihi, da babban murya, ay ashabu samura, ya kuma abuta bishiya, wanda kuka yi wa annabi mubay'a karkashin wata bishiya, ina kuke yau? Qala yace fa wallahi laka anna atfatahum ina sami'u sauti atfatal baqri ala auladiha, yace wallahi da suka ji muryar Abbas sun san cewa annabi ya umarce shi wannan shelar, yace tausayin da ya motsa su irin tausayin da saniya take dangane da karamin dan maraki da ta haifa, so ga cewa ba su da uzuri ne su ci gaba da gudu, sai suka juyo baya suka tafi. Faqalu labbaika labbaika, suna cewa annabi labbaika labbaika. Kala Abbas yace fakkatalu wal kuffar, yaki ya rikice tsakaninsu da kafirai ana ta gwabzawa. Wa da'watu fil ansar yaqulun, sannan kuma ya sake kira ga al ansarawa mutanen Madina yace ya ma'ashar al ansar, ya ma'ashar al ansar. Duk Abbas ke wannan kiran da babban murya dan annabi ya sake. Kala thumma qusrat ad da'wa ala ibn al harith ibn al khazraj, sannan bayan an kira ansarawa su ma sun ji an kira su sun taho sun dawo. Sai kuma aka kirayi wato ibn al harith ibn al khazraj, aka ce ya ibn al harith ibn al khazraj, ya ibn al harith ibn al khazraj. Fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ala baghlatihi kal mutatawil alaiha, manzon Allah sai yake dubawa gabas da yamma kudu da arewa kamar yana yin daddage ma dan ya hango su waye suka zo su waye basu zo ba. Wannan duk dabara ce ta zaburar da su a wajen yaki. Kaga sai da aka kilayi gida gida dan saboda Balarabe yana biyo kabila muhimmanci. Kamar a ce ya mai rike da tutar Kanuri ina kake, ya mai rike da tutar Fulani ya kai sarkin Hausawa. Kaga san dai kada rike da tutar Kanuri zaka bari su ga cewa ka ja da baya, dole ka taho. Kai ma sarkin Hausawa, kai sarkin Fulani, kai ma sarkin waye, dole ka taho. Ma'ana aka rike kiran su gida gida dan ga su waye za su zo, su waye ba za su zo ba. Dai da aka ce ku zo ku duka, kila wani ya makale, amma yan gida ka za ku fito, to ka gani za a ga waye zai fito, waye zai tsaya. Wannan shine dabara. Da haka annabi rinka leken sa yana kallon su ila qitalihim. Fa qala rasulullah, manzon Allah da yaga yaki ya katame, sai ce hadha hina amil wasiya, yace yanzu ne tanda da ake gasa waina akai ko soya waina akai, yanzu ne ta fara tiriri. Manzon Allah yana nufin yanzu ne yaki yayi yaki, yanzu ne gwabzawa ta yi gwabzawa. Kala Abbas yace thumma akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hasayat, sannan sai manzon Allah ya jinki kasa cikin tafin hannu guda. Farama bihinna wujuhal kuffar, ya watsa wa kafirai su wajen 20,000. Lokacin da ya watsa wannan kasa sai ya ce in hazimu, ko in hazamu wa rabbi Muhammad, yace na rantsa da ubangijin Muhammad an ci nasara akan su. Lokacin da ya watsa wannan kasa, Abbas ya ce fa zahabtu anzuru, sai ni ko nake ta laikawa in ga me ke faruwa. Fa izal qitalu ala hayatihi fi ma ara, naga yaki yana nan ana ci gaba da gwabzawa. Kala yace fa wallahi ma huwa illa arbahum bi hasayatihi, jefa kasar annabi ke da wahala lokacin da ya jefa kasa din nan. Fa ma ziltu ara haddahum kalilan wa amrahum mudbira, kawai sai naga kaifin su yana dakushewa, sai naga al'amarin su yana rikicewa su kafare, jefa wannan kasa kawai, sai duk gaba ɗaya suka tarwatse. Dabarar da suke da su ta yaki ta kubuce musu, karsashi da suke da shi a karan fari ya kubuce musu. Ina fata an fahimta. Shine thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, Allah ya saukar da nutsuwa akan annabi lokacin da sauran suka gudu shi bai gudu ba. An gane ko? Wa alal mu'minin, da kuma kan mummunai. To anan wuri aka ce wani mummunan, waɗansu suka ce wannan 11 da aka ce basu gudu ba, ko 80 zuwa 100 da aka ce basu gudu ba, su ake nufi. Waɗansu suka ce a'a, ana nufin dukkan su mahalarta yakin, domin koda wanda suka gudu din a sakamakon tsayawar waɗannan su ma sun yi mai, sun dawo baya. Da suka dawo suka tsaya kuma har aka yi yaki, shine thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha, Allah ya saukar da wata runduna da ba ku ganin ta. Wace ce runduna da ba ku gani? Rundunar mala'iku. Ubangiji ya yi maganar saukar mala'iku game da annabi da sahabbansa ko da wani sashi na sahabbai a cikin alqur'ani a salo iri hudu. Iri uku ya yi maganar akan cewa mala'ikun ba a ganin su, shine a nan gurin a yakin Hunain. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha, an saukar da rundunar amma ku ba ku ga rundunar ba. Wuri na biyu cikin ghazwatul khandaq ko ghazwatul ahzab, ya ayyuhal ladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wuri na uku lokacin da annabi ke cikin kogoci da Abu Bakar Siddiq, a ayat da zamu karanta nan gaba. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla junudan lam tarawha, nan ma dai rundunar da ba ku gani. An gane ko? to waɗannan wurare guda uku dukkan su mala'iku sun sauka amma ba tare da ku kuna iya gani ba, wato sahabbai ba su ga wannan mala'ikun ba. Amma a yaƙin Badar mala'iku sun sauka kuma an gansu, waɗansu sun gansu ko da ba sahabbai gaba ɗaya ba. Shine suka ce bambancin shine mala'ikun da suka sauka a yaƙin Badar dama sun sauka ne su ma don su yaƙin, don haka za a iya ganin su. Amma mala'ikun da suka zo a nan gazotul Hunain da gazotul Ahzab da kuma izuhuma fil ghari sun zo ne don su razanar da kafirai, amma ba don su yi tarayya cikin yakin ba, ba su yi tarayya cikin yakin ba, sun zo ne don su jefa tsoro a cikin zukatan kafirai. Amma a yakin Badar kuwa sun zo ne don a gwabza yaki da su. Shine abin da waɗansu malaman tafsiri suka istintaji a ciki. Ina fatan kun fahimta. Wa anzala junudan lam taraha wa azaba alladhina kafaru wa zalika jazaul kafirin thumma yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha, sannan Ubangiji ta'ala zai karɓi tuban wanda ya so min ba da zalika bayan ƙura ta riga ta lafa. Allah ce wallahu ghafurur rahim, Ubangiji mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne. A takaice da dawo wannan da sahabbai suka yi aka gwabza yaki, ƙarshe aka ci nasara. A wannan yakin ne aka samu ganima irin wanda ba taɓa samun irin ta ba, ganima mai tarin yawan gaske. Raƙuma kaɗai an samu raƙumi kamar da waɗansu malaman sida suka ce ya kai 6,000. Dawaki da menene ya kai 10,000, tumaki da awaki sun kai 40,000. Ganima bayan kayan fada da aka samu a wajensu. Da haka ga fatahu Makka ga kuma wani abu da ya ci ma riba ne akan fatahu Makka, kuma lokacin su makusancin juna, wannan cikin watan Ramadan, wannan cikin watan Shawwal, sai Ubangiji ta'ala ya tara karfin musulunci a wannan lokaci a wuri guda. To wannan ganimar da yadda akai aka raba ta da fikihun da ke cikin rabanta yana da buƙatar dan bayani koda na minti 5 ne, wanda lokacin sa yanzu ba zai yiwu ba. Sai dai mu takaita a nan. Kawai abu ɗaya na ƙarshe shine guduwa da sahabbai suka yi a nan gurin ba su zama abin zargi ba, domin wanda aka zarga ya gudu a wajen yaƙi a lokacin sahabbai su ne wanda suka gudu a yaƙin Badar. A yaƙin Badar kuma su gudu ba. Da haka Allah ya razanar da su cewa man yuwallihim yawma izin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Amma anan gurin wallatin mudbirin, amma daga baya kuma anzala sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina. Kaga kenan ba a yi fushi da su ba. A yakin Uhud ma sun gudu amma ba a yi fushi da su ba. Innal ladina tawallaw minkum yawman taqal jama'an inma sazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu sallati wa laqad afa Allahu anhum. Kaga dai babu zargi. Wa laqad afa Allahu anhum. Allah ya yi musu afuwa. Sauran bayani sai yin mutum gobe idan Allah ya kai mu. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi kuskure, Allah ya shafe mana.